Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Alhamis 25 ga watan Oktoba shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16.25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal da Niya da kuma Alfa Radio na birnin Kumasi a Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen Hausa .com. Jama'a barkamu da warhaka, babaya ko makere ne tare da Sarfilu Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya kaddamar da wani shirin bada rance ga masu kananan sana'o'i a jihar Bauchi. Za ku kuma ji cewa gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya tabbatar da batun kafa masana'antar shuga da hamshakin dan kasuwar nan Aliko Dangote yayi a jihar. Muna kuma tafi da shirin na kasa da kuma sharhin jaridun Ghana, sai kuma sakonni da kuke aiko mana, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Jiya Laraba ne shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa Allah wadai da wasu sakonnin da aka aika wasu manyan tsaffin jami'an gwamnati dauke da bom ya bayyana lamarin a matsayin abin kyama. Trump, wanda ya magana daga fadarsa ta White House, ya ce ransa ya yi matukar baci da jin cewa an aika wasu kunshi dauke da bom zuwa wasu mutanen da suka hada da tsohon shugaban kasa Barack Obama da kuma abokiyar hamayyarsa a zaben shekarar 2016 Hillary Clinton. Haka kuma an aike da makamancin waɗannan sakonni na bom ga tsohon Attorney General ɗin Amurka, wanda ɗan majalisa ne ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, da kuma tsohon Director hukumar leƙen asiri ta Amurka CIA, waɗanda duk masu yawan sukar shugaba Trump ne. Shugaban ya ce za a kaddamar da wani babban bincike ƙarƙashin gwamnatin tarayya domin gano waɗanda suka aika da sakonnin masu ɗauke da bom. Da take magana a wajen wani taro a jihar Florida jiya Laraba, Hillary Clinton ta yaba wa jami'an tsaron ciki da suka gano bumabuman.
Many of you and others across our country have asked after me and my family.
Mafi yawan ku da sauran mutane a fadin kasar mu suna tambayar lafiya tare ta iyali na. Ina mai matukar farin ciki da hakan. Muna lafiya, godiya ga jami'an tsaron ciki waɗanda suka gano kunshin, suka kuma shaida mana tun kafin ya kai ga gidajen mu. A kullum muna godewa Allah kan kariyar da suke bamu. Director hukumar leƙen asiri ta Amurka Gina Haspel da ke Turki domin binciken mutuwar ɗan jaridar ƙasar Saudiya Jamal Khashoggi ya ta saurari muryar da aka nada ta yadda aka gasawa ɗan jaridar ukuba aka kuma kashe shi bisa ga rahoton Washington Post jiya Laraba. Jaridar ta ambaci wani jami'i da yake da bayani akan faifan, yana cewa abin yana da matukar tada hankali kuma zai iya sa Amurka ta dora wa Saudi Arabia alhakin kashe Khashoggi, wanda yake rubutawa jaridar labarai. Da yake magana a karan farko tun bayan mutuwar Khashoggi, ofishin jakarancin Saudiya na Istanbul Yarima bin Salman ya faɗa wa mahalarta taron zuba hannun jari a Riyadh cewa wannan kisa ya yi matukar ciwo ga duk 'yan Saudiya, kuma abu ne mai zafin gaske ga duk wani mutum da yake doran duniyar nan. Haka kuma Yariman ya ce duk waɗanda suke da hannu a kisan za su hukunta su. Ya zuwa yanzu dai ƙasar Saudiya ta kori jami'anta guda 5 da ke da hannu a kashe Khashoggi, an kuma kama mutum 18, yayin da Yariman ya ce jami'an Saudiya za su ci gaba da gudanar da binciken kisan tare da na Turkiya. Wannan bayani ne Yarima na zuwa ne bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa laifin kisan zai rataye ne a wuyan Yariman Saudiyan. Kwararre mai zaman kansa a fannin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga ƙasar Iran ta soke yanke hukuncin kisa ga ƙananan yara. Javid Rahman ya faɗa wa kwamitin kare haƙƙin bil adama na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa na yi kira ga jami'an ƙasar Iran da soke tsarinsu na yankewa ƙananan yara hukuncin kisa, su kuma yi watsi da duk hukuncin kisan da aka yankewa yara ya zamanto daidai da tsaron tsarin dokar ƙasa da ƙasa. Hukuncin kashe ƙananan yara ya saba dokar da ta ƙasa da ƙasa, haka kuma take ta haƙƙin 'yancin yara da aka samar. Rahman ya ce an kashe yara biyar da aka samu da laifin kisan kai a Iran a cikin wannan shekarar. Ta baya-bayan nan ita ce Zainab Sikambad da aka kashe ta makonni uku da suka gabata. An zarge ta da kashe mijinta a shekarar 2012 lokacin da tana ɗaya shekaru 17 a duniya. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Laraba kamfanin Facebook ya bayyana cewa wata sabuwar manhaja da ke bankaɗo hoton tsaraicin ƙananan yara ta taimakawa kamfanin wajen cire hotunan yara har miliyan 8,700 a cikin watanni uku da suka gabata. Wannan manhaja da Facebook ya ce ya samar tun shekarar ta gabata tana aikawa, wato tana taimakawa matuƙa wajen gano wasu abubuwan da basu kamata ba ta hanyar tuntunce ɗimbin hotunan da ke shafin Facebook. Kamfanin ya ce ya ƙara matakan lura da duk abubuwan da ke shafin a ƙoƙarin da yake na tabbatar da ganin babu sauran hotunan tsaraicin yara a shafin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Tumatala. Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya kaddamar da wani shirin bada rance na naira 10,000 ga masu ƙananan sana'o'i a Bauchi. Shirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kawo domin tallafawa masu ƙananan ƙarfi. Ga rahoton Abdul Wahab akan haka.
A jawabinsa na kaddamar da shirin bada rancen naira 10,000 wa masu ƙananan ƙarfi da ke sarrafa kayayyakin sana'a iri daban-daban, mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya jaddada ƙudurin gwamnatin tarayya na ganin ta bada tallafi wa masu ƙananan masana'antu don samun abin dogaro da kai.
As a matter of fact, something we are going to do here in Bauchi State for the first time is that we are also launching what we call a one-stop shop for the regulatory authorities.
Farfesa Yemi Osinbajo ya ce a ƙashin gaskiya wani abu guda da za mu gudanar a nan jihar Bauchi shi ne za mu samar da cibiya wa hukumomin da ke ƙayyade ayyukan ƙananan masana'antu. Ma'ana a nan Bauchi za mu haɗe hukumomin ƙayyade sarrafa kayan masana'antu da suka haɗa da hukumar NAFDA, hukumar tantance kayayyaki da kuma hukumar yin rijista wa wuraren hada-hada a ƙarƙashin rumfa guda. Saboda masu ƙananan masana'antu su je domin su warware matsalolinsu da suke fuskanta game da harkokin nasu, za mu ci gaba da jajircewa domin mu biya bukatun talakawa da ma 'yan Najeriya. Bayan kaddamar da shirin ne, sun tuntuɓi wasu daga cikin masu ƙananan masana'antu dangane da alfanun wannan shiri.
Sunana Ukashe Ibn Safwan. Lallai muna matukar farin ciki da zuwan shi mataimakin shugaban kasa wannan gari namu mai albarka. Kuma lallai ina da kira da nake so in gabatar wa gwamnati gabaki daya game da mu masu sana'o'in hannu. Akwai fikira da basira da yawa da muke da shi wurin ainihin aiwatar da abubuwa na fasaha. Amma gaskiya muna fama da ainihin matsaloli tun da abin da ya shafi jari da namu aiwatar da ayyukan mu da kuma tallafi ko kuma goyon baya na gwamnati na yanda za a tallata mana, za a taimaka mana wurin saida hajarmu a kasuwa. Muna godiya ga ainihin gwamnati da irin wannan tallafi da take bamu. Wannan shine zai taimaka mana wurin aiwatar da ayyukanmu. Muna fata kuma ta ƙara kaimi wurin tabbatar da haka din. Ina fata gwamnati za ta bi dukkan ka'ida ko kuma taimako da za ta yi don ta aiwatar da ainihin taimakon zuwa gare mu.
Sunana Injiniya Atiku Muhammad. Gaskiya mun yi matukar farin ciki da zuwansa da domin tallafa ma irinmu masu sana'a masu ƙananan ƙarfi. Don ba mu yi tsammanin a baya an samu gwamnati mai kula da technology a ƙasar nan irin wannan gwamnati ba, tsakani da Allah.
Bincike ya nuna cewa duk mai son samun rancen zai rijista da kuma ɗaukan hoto da kuma ba da lambarsa ta wayar salula, amma ga mai ajiya a banki zai ba da bayanin asusunsa ne sai a turo masa kuɗi ta bankin da yake ajiya. Abdul Wahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kuma da Allah a gaida Abdul Wahab Muhammad. Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce kamfanin shuga da amshakin ɗan kasuwan nan Aliko Dangote ya kafa a kudancin jihar zai ba mutane fiye da 30,000 ayyukan yi. Kamfanin yanzu ya share fili mai faɗin hekta 68,000 wanda zai laƙume biliyan 270 na naira, kamar yadda gwamnan jihar Umar Tanko Almakura ya tabbatar wa wakiliyarmu Zainab Babaji a cikin wannan rahoton.
idan muka tuna ko da shugaban kasa ya umurci jihohi a soma tunani wurin samun waɗansu hanyoyi wanda za su taimaka tattalin arzikin kasa kar a dogara kadai da rijiyoyin mai da muke da su domin suna iya kafewa suna iya bushewa to tun daga wannan lokaci shine jihar Nasarawa ta sa alƙiblanta da tunaninta bisa kan yaya za mu yi mu samu waɗansu hanyoyi wanda za su ɗaukaka tattalin arzikinmu a jihar Nasarawa to Allah da ikonsa Dangote ya zo da niyya da shiri na tsarin noman rake da kuma a kawo masana'antu na shuga da yaddan al'umman jihar Nasarawa ya sami hekta kusan 68,000 a wanda zai zama to ɗaya daga cikin masana'antar shuga wanda ba girman sa duk Afirka din to mutane da za su yi aiki a masana'antar kadai ba za su gaza 30,000 ba kuma za ta kawo wuta wanda zai kai megawatt kusan 90 da shi ko 100 wanda wannan kadai zai rage ma jihar Nasarawa dogaro ga wuta na tarayya
ya batun biyan diya an biya masu gonaki kudaden diya
na so tabbatar miki da cewa duk wanda suka bada gonakin su suna cike da farin ciki don an bi ka'ida wanda gwamnatin tarayya ta sa an bi ka'ida wanda gwamnati dina nan sa ta sa kuma duk wanda aka bashi diya na gonan sa ko filin sa ya karba ne cikin farin ciki
Na kuma nemi jin ta bakin wasu masu ruwa da tsaki a harkar noman rake. Alhaji Aliyu Usman shine sarkin noman jihar Nasarawa.
Daliban da suka gama karatu babu aikin yi, kaga anan za a samu musu aikin yi. Manoma wanda dama ba su da gonaki nasu na kansu za a zo a dauke su aiki. Kaga anan an samu cin gaba an kuma karu fe da inda ake tunani.
Shi ko dan Galadiman manoman jihar Nasarawa Abubakar Ahmed yace a yanzu haka manoma da dama a yankin sun fuskanci harkar noman
Dama muna rake amma saboda rashin abin sarrafawa ba mutane rashin kwarin gwiwa amma yanzu da aka ji labarin kamfani ko kauyuka da muke da su ma bisa haifi ma tun gamba yanzu sun mai da hankali sosai akan harkar rake
basaraken gargajiya na yankin Awe Alhaji Abubakar Umar na biyu yace jama'a da dama sun yi na'am da wannan shiri
halin yanzu sama da kusan mutane 1000 ko yara 2000 suna nan cikin gona mun kuma lura da irin jin dadin da ƴaƴan ma'aikatan wannan wuri suke samu ta fannin ilimi da fannin kiwon zaman lafiya wanda zai sa kowa ya ji dadin al'amari
Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa Najeriya
To majalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma sai a shakata da wannan wakar Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 3 ne da minti 13 na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Masauraro, assalamu alaikum. Bakar ku da kasancewa da mu a shirin Nakasa ba kasawa ba. Wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Sule Mumuni Barma. Shirin na kasa ba kasawa ba a yau zai je tarayyar Najeriya da jamhuriyar Niger domin jin koke-koken na kasassu. Za kuma mu fara ne da gangamin da kungiyoyin na kasassu suka gudanar a Abuja da nufin nuna rashin jin daɗin yadda suka ce hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu ba sa ba su kulawar da ta dace. Ilimin ƴaƴan na kasassu da rashin aikin yi na daga cikin matsalolin da aka taɓo a yayin wannan gangami kamar yadda za a ji. A hirar da Hawwa Umar ta yi da ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya shi.
Sunana Amadu Umar Jonathan Jamon Borno taromu abinda muka dawo muna kasasu an manta da mu shine ya kamata mu zo mu ma mu nema yancin mu a ba mu abubuwan da suna yi a masu lafiya mu ma a yi mana. Sanadiyar wannan ne mun zo mun taro a wajen nan to za mu nuna duniya mu ma mutum ne inda masu lafiya haka suke mu ma haka ne inda masu lafiya suna kwana a gida mu ma haka muna kwana a gida inda masu lafiya suna aifuwa suna da matan mu ma haka muna da matan muna da yara to ya kamata kara manta da mu shi yasa ne muka dawo cewa mu ma mu nuna fushin mu ya kamata a tuna da mu kuma a san da mu a tuna a yi mana abubuwan da ana yi masu labiya abubuwan da ana dauka ne masu labiya suna yi mu ma a yi mana muna kasasu
to kam akwai wani abu da kuke so gwamnati ta yi muku
eh akwai abu da yawa abu na farko mutane mu ba su da yawanci ba makaranta kuma mutane mu da yawa yawanci ba aiki ba sana'a ko sana'a hannu ko sana'a abubuwa da yawa ba mu da shi muna da matsala da yawa balle ma irin kamar mutane mu na Maiduguri ba ɗan Maiduguri masu mutane mu makafi gurago kurame gutare muna cikin matsala muna wahala ba wanda yake kula da mu akwai wanda ga kwanaki ba mutanen irin Amur NGOs wannan sun dauka yara mu kamar na kaza su guda 100 yanzu haka sun yi makaranta yanzu haka mun sa su a secondary school ya kamata secondary school wannan a dauke mu a free education amma yanzu haka yara mu muka kai muna kasasun muna biya kudi to don saboda haka muna roƙon gwamnati ya kamata yara mu na kasasu a dauke mu free education shine kawai abubuwan da muke yi kuma kasan masalan Boko Haram muna tare da shi shekara tara irin injiyosu wannan ba za ta taimaka Maiduguri ba za ta taimaka na kasasu sai masu labiya ne suna taimaka mu man na kasasu ba za ta taimaka mana kwata kwata don saboda haka wanda yana kula da mu sai ma kawai ne mu ba mu san man nema akwai a Maiduguri ba sai ma shi yana taimaka mana na kasasu amma ba wanda yana taimaka NGOs ko abinci ko kudi ko aiki ko makaranta ba wanda yana taimaka mana don saboda haka su NGOs da su mutanen Najeriya su gwamnatin Najeriya su taimaka mana mutane mu ɗan Maiduguri muna cikin matsala muna cikin wahala ba inda kamar suna shan mutane mu suna shan wahala a duk a Najeriya ba wanda ya kai Maiduguri mu na kasasu Maiduguri muna tare da Boko Haram ba wahalan da ba ma sha ba abinci ba aiki ba makaranta ba komi abunda muna ba sana'a dan saboda haka muna roƙon gwamnatin Najeriya da NGOs da gwamnatin Borno su taimaka mana da jama'a mu su samu aiki yara mu makafi wanda sun yi makaranta ba su zo su tafi gaba ko samu sun yi tafiya gaba ba akwai kurami ba makarantan kurami akwai guragu suna so su yi makaranta ba makarantan guragu dan saboda haka su taimaka mana mu samu sana'a ko makaranta abunda muna yi a jama'a sauran suna yi din kuma mu samu mu yi shine roƙona da
to yanzu kuma za mu je birnin da magaram na jamhuriyar Niger inda nakasassu suka rungumi sana'o'in hannu kamar su kere-keren kayayyakin fata da dai sauransu sai dai duk da irin wannan hobbasa ana fama da rashin kasuwa kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Tamar Abari
Rabu Usman ba muna zawa nan koyan aiki saboda kan mu ringa barace-barace muna roko ko abin da bai kai kabo ne ga maka magana an ka zo ka koyi aiki da kanka kinan kai ma sai ka taimaka ma wani muna aikin dimiki ne a gaskiya ina kiran da ƴan uwan mu na kasassu tsakani da Allah da annabi wannan na kasafa Allah ne ba mu ita kenan in muka zagi ne da ƙarfin mu muna iya nema
Abubakar Isa fito la ne mutayen koyi aiki saboda yayi sai mutayen ya zo ya zamana yana nemo ne ba shi ko yana fara tabaraci kiti amma kane ma da kanka ka koyi aiki ka san da kanka ne kake nema komi kana iya makan ka ba ruwanka da sai ka tsaya kana bai kama wannan hannu kana bai kama wannan sai mutum ya zo ga aiki tunda zawa ne zaka yi kawai a rubuta sunanka a koya ma aiki a baka kan aiki ka je ka ringa aiki
Zakariya Hayya shine mai horar da nakasassun a cibiyar nakasassun da ke nan da magaran ya ce su dai yanzu a wajen su bara ta zama tarihi
amma tsayina na nakasassu ne dai banna bara kuma ina horatuwa ina da nakasassu dewa gura musamman guragu wanda muke horatuwa a nan center sama da mutum 30 da wani abu wanda dukkanin muna nan muna koya musu sana'ar hannu wani dimki ne aikin hata shudi aikin katako da sauransu har da gyaran moto duka ana yi akwai kuma kida ta zamani haka duka gaba ɗaya guragu ne masu koya ma guragu ne kuma wanda ake koya ma guragu ne kuma da ɗayan guragu hallo ɗan uwa na nakasassu a dagi a so a koyi sana'a ta hankali tunda rashin sana'a wannan su da mutunci ne yau in kana da sana'atu alhamdulillahi kana iya shiga ko ina a dama da kai fiye da yanda ake so.
Mafi yawan su sun samu horo da jari kayan aiki daga kungiyoyi masu zaman kansu har ma da gwamnati. Sai dai ba nan gizo ke sakar ba ko kawar da suka yi kayayyakin su da suke sarrafawa ba sa daukuwa a wajen jama'a kamar yadda Bunu Mamman magatakarda na uwar kungiyar nakasassu ta jihar da magaran ya bayyana.
Eh wannan shine babban matsalar. Shine ake ta autonomization. Barsa sai saboda kenan wannan masu aiki suna iya yin bancina na lokal amalanke wanda yake tayar da shakai da koda shanu su wannan gurago suna yi makahi suna yin giryaji na wanda ake kewaye garake makahi suna yin surfer na goge sumunti makahi suna yin lakre in aka bada order ko bamu ce ba a bamu 100% a'a a tuna da wannan na kasassu duk abin da aka san suna yi gwamnati ta waiwa ta ga wannan aikin yana da kyau ta dauko ta ba su kaso koda kadan ta tallafa musu amma sai a dauka sai a ji a ba dan kasuwa wani wanda zai je wani wuri yayi wanda ba me su ana iya ba su su yi an tabbata an tallafa musu kuma an raba su da talauci kuma ya bar kannin shi iyan shi jikokin shi da kayan suna nan zubi kuma an ce a tallafa musu ana so a hana su bara
suma a bangaren mata haka batun yake inji shugabar kungiyar mata na kasassu da ake ce ma a tsaye muke tanan jihar da magara malama Zina
sunana Zinatu Idina ne ce president ta mata na gurabu and cafe ne nan da magara sunanta Atsemi a Musa na da abin da yasa duk abu yayi sanyi sai kai sana'a ka zauna da kayan gaskiya muna kuka zuwa ga gwamnati saboda Allah mu tunda dai ya ce ayyaki bara an yaki bara ya gani anan da jihar da magara unguwa ba kuwa bace gurguwa za ta zo ta ibara babu mai bara a cikin agarin wannan cikin ga saboda wannan matsalar ta bara da suke mun ji mun dauka mun yaki ta ni ha ina da guri ma a wannan ne yake da ita bare suka ce to in ba su yi bara su in suka yi abu ba a su yi a mu gaskiya da yan project da gwamnati da wasu masu hannu da shuni fi sabilillah mu dai kira da muke musu in muka yi sana'a mu a bi mu sau da kawa a dibe ta da idan rahama a sai sana'a mu kur mu shine kurin bakin cikin mu rishin sayan sana'a
na kasassun za su mika wasika wa kungiyoyi masu zaman kansu da project na neman kwangila kan sayan kayayyakin su
koda proje ne yana da zaman kanshi in yana son abu yanzu su wa zamu kai duk abin da muke yi na hannu zamu yi shi mu wallahi shi bista karu mu aikawa kamar masanu da shuni kamar proje da yake jihar da magaram ya san menene na kasassu suke yi aikin da suke kenan koda suna bukatar abun suna iya wayewayal wannan na kasassun wannan kan sai samu shiga
to ko mi hukumar da ke kula da harkokin na kasassu ta jihar da magaram za ta iya cewa game da wannan kokawa da na kasassun suke yi Madan Sani Shatu ita ce babbar director a hukumar da ke kula da al'umma a nan jihar da magaran.
An yi tsarirka da yawa. To tsarin nan da muka yi shi ba mu sake ba fi sabilillah daga zancan amma yanzu kamar an tada mu daga barci ne. Tunda tare da minister har mun yi tsarirka muka gaya mata mun ce duka jagororin ma'aikatu za mu rubuta letter mu kai musu duk in suna da command suna da wasu kasu da suka kare inda na kasassun nan namu suna yin su ma su ba su elkwangila ka kasuwa ta kowa ci kuma da bakalla kasu da ciki dai suke yin shi shi na kasashen amshi ciniki kaman taimako ne akai an yaki talauci an yaki bara kenan ba su kadai ba za su yaki bara mu duka za mu gamu mu yaki bara
anan shirin na kasa ba kasawa ba na wannan mako ke kammala A madadin wakilan sashen Hausa Hawa Umar a Abuja da Tamar Abari a Damagaram ni Sulaiman Muni Barma ke ce da ku Allah ba mu alkhairin sa
to madalla yanzu kuma ga sharhin jaridun kasar Ghana
Soma sharhin jaridun na yau ne da jaridar The Publisher wadda babban labarin ta shine an kama dalibai 31 dangane da rikicin nan na jami'an nan na KNUST sannan kuma har yau a jaridan wannan labarin ya bayyana mambobin majalisar dokoki sun lashe tsabar kuɗi miliyan 85 a zaben shekarar 2016 sai kuma wannan labarin shekaru 19 karkashin mulkin tsohon shugaban Rawlings bata lokaci ne The Chronicle jam'iyyar NDC ta kaddamar da sojojin sa kai wa zaben shekarar 2020 har yau dai a jaridan jaridar The Chronicle, Vice Chancellor KNUST na da tambayoyi da zai amsa. Kuma wannan labarin na har yau na atin The Chronicle Ghana na akan hanyar da ta dace. Wannan director SOS ne yake fadin haka. Har yau dai a jaridar The Chronicle, shin Akufo-Addo zai bi takun shugaba Buhari? Sai kuma wannan labarin wanda Yahuta Makulo ne ke magana cewar Nana Akufo-Addo ya tsufa wazaben shekara ta 2020. In kuma mun leka jaridar Daily Guide, wannan labarin ne ya kunno kai ministoci hudu sun kai ziyara jami'ar nan na KNUST game da tashin hankali na dalibai, inda kuma suke tuntuban vice chancellor jami'an. Sai kuma wannan labarin a jaridar Daily Dispatch, rikicin KNUST sama da motoci 30 aka lalata, amma ita SRC ta nuna cewar ba abinda za ta biya dangane da barnan da aka yi. Sai kuma jaridar Daily Graphic, rikici na KNUST waɗanda suka yi ruwa suka yi saki dangane da lamarin ilimi suna yin wani taro mai muhimmanci. Shugaban kasar Saliyo da ke akan ziyara a kasar Ghana ya ziyarci sarkin Aburi. Za mu kammala sharhin jaridun ne da jaridan Ghanaian Times, inda babban labarin ta aikinmu ne. Wannan ko Nana Kwesi John Appentin, chairman na commission na ma'aikatan 'yan jarida na ƙasa, ke faɗan haka cewar aikin wannan commission ne rabon alamu na yaɗa labarai da kuma naɗa manyan jami'ai da hukumomi na directorate na wannan aiki na aikin jarida. Sannan kuma wannan labarin shafin farko na jaridan har yau, majalisar jami'an nan ta KNUST an ibiya musu nauyin tabbatar da doka da oda, yayin da dalibai na jami'an ke tattara komasosu su bar harabar makarantar. Da wannan sharhi na jaridan Ghanaian Times muka yi su ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanu Lamuktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Toba Dalla, yanzu kuma ga kadan a cikin sakonni da ka aika mana.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Shayi, garin Garbacce da kamar kuma Tibali da Taraba tare da Najeriya. Hakika mai da na'urar yin zaɓe ta kafiri da ta zama doka a Najeriya abu ne mai matuƙar muhimmanci, kuma mun yi na'am da wannan mai da wannan na'ura a matsayin doka. Da fatan wannan aiki da na'ura zai kawo yin zaɓe sahihi da kuma zaɓen da talakawa za mu yi a wannan shekara mai zuwa. Za mu zaɓi shugabanni adalai waɗanda za su kawo mana cigaba a ƙasarmu baki ɗaya.
Salamu alaikum, muryar Amurka. Mai magana Hamidu Kadan Labuwa daga nan Kadan Labuwa, jihar Bisa, jamhuriyar Nijar. Ina ma fatan alkhairi ta samu Nijar da Najeriya. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ka samu Nijar da Najeriya, ya kawo mana kwanciyar hankali ka samu Nijar da Najeriya. Amin kuma amin. Na gode.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice, jiya Laraba ne shugaban Amurka Donald Trump ya allawa da wasu sakonni da aika wasu manyan tsaffin jami'an gwamnati dauke da bam, ya bayyana lamarin a matsayin abin kyama. Trump, wanda ya yi magana daga fadarsa ta White House, ya ce ransa ya yi matuƙar ɓaci da jin cewa an aika wasu kunshi dauke da bam zuwa wasu mutane da suka hada da tsohon shugaban ƙasa Barack Obama da kuma abokin hamayyarsa a zaben shekara 2016 Hillary Clinton. Daraktar hukumar leƙen asiri ta Amurka Jean Haspel da ke Turki domin binciken mutuwar ɗan jarida ƙasar Saudiya Jamal Khashoggi ta saurarin muryar da aka naɗa ta yadda aka gasawa ɗan jaridar a ƙuba a kuma kashe shi, bisa ga rahoton Washington Post a jiya Laraba. Jaridar ta ambaci wani jami'i da yake bayani akan faifan bidiyon, yana cewa abin yana da matuƙar tada hankali kuma zai iya sa Amurka ta dora Saudiya alhakin kashe Khashoggi, wanda yake rubutawa jaridar labarai.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai can da rana wato daidai lokacin la'asariya kenan za a je wasu abokan aikin mu dauke da sauran shirye-shiryen sashen Hausa da muryar Amurka. Yanzu a madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa musamman Sarfilu Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya shirya kuma ya bada umarni, da injiniyanmu na wannan hantsin Darren Smith. Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC da ke sallama da ku, sai anjima. Assalamu alaikum. Thank you.